الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا رانا الخميس شرين شدة كواتن جماد الأولى jiran ba'iki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da 28 ga watan 11 shekara 2024 miladiya. Za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar wallafar الحافظ أحمد ابن حجر الأسقلاني رحمه الله. عندما نشيني درس منا تقص أتكوان للتابي إذن بأمان تابا ما لن ينا بياني أكان أبن دي الشابي واتو حديثي وان دي كي كربت بي لكما ينين دا wato hadisi yake samun kansa ta fuskar al-mu'arada, abinda ake kira da al-mu'aradatu. Wato hadisi yazo gashi ya tabbata, kuma sai a saki samun wani hadisi shi ma tabbatacce yana cin karo da ainihin shi wancan din. To a matsayin ka na dalibi, shi ne malam zai maka bayani hanyoyin da malamai suke bi wajen ya za a yi a ga cewa an hada su gaba ɗaya an tafi da su. Inda malaki yake cewa summal maqbulu in salima min al mu'aradati fa huwa al muhkam, wanda nan muka tsaya. To hadisi wanda yake karbabbe a lokacin da summal maqbulu yana nufin shi ne wanda ya cika sharuɗin waɗanda sharuɗin da suka gabata a baya. Wato hadisi sahihi in salima min al mu'aradati, idan ya kubuta daga cin karo to fa huwa al muhkam, wannan shi ake kira muhkami. Don hadisin da ya tabbata, bayan ya tabbata sannan ba a samu wani nassi da ya zo ya ci karo da abinda hadisin yake dalala a kansa ba, to wannan shi ake kira da muhkami, babu wani kura a kansa, kawai za ka ɗauka kai aiki ne. Wanda kusan su ne galibul ahadis, su ne mafi yawan mahadisai da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, su suka fi yawa. Misalansa suna da yawa. To sai ce wa in urida bi mithlihi, idan kuma aka gitta ma wancan hadisin bi mithlihi, wato da hadisi kwatankwacinsa irinsa, ma'ana wanda shi ma ya tabbata, to sai ya zo yana cin karo da wancan hadisin da shi ma din ya tabbata. Haka an samu abinda ake kira da al-mu'aradatu bainal hadisai ne din, an samu cin karo tsakanin shi wannan hadisi da kuma wannan da aka samu daga baya. To lokacin da aka samu irin wannan, na farko za a bi wancan abin da ya ambata a baya a li'tibar, shi ne tatabbu'u turuq, kowanne hadisi za a bi hanyoyinsa a ga cewa ya tabbata. idan bai tabbata ba dayan to kaga shikenan kamar babu ne ba za a gina hukunci akan sa ba amma idan aka samu shi ma ya tabbata isnadin sa ya samu karbuwa amma kuma gashi ya ci karo da wancan ya ci karo da ainihin wancan kuma wala Allah karfin wancan shike tattare da wannan karfin wannan da aka samu bai gaza wancan ba shi yasa yace bi mislihi to shine sai ce fa in amkana aljam'u idan yana yiwa a hada hadisan duka a tafi tare da su ba tare da an yarda wani ba a ce misali a aje dayan kuma sai a rike shi a aiki da shi wato kowani akwai fuskar da za a bashi ta fuskar da zai zama karbabbe kuma wanda yake muhkami kuma za a yi aiki da shi sai ya zama kamar wannan mu'arada din ta kauke nan to sai malam yace fa mukhtalaful hadith to wannan shi ake kira da mukhtalaful hadith inda aka saba hadisi tabbatacce yana dalala akan wani abu aka sake samun wani hadisi ta wata hanya sai ya zama yayi mu'arada da wancan kuma shi ma din ya tabbata kuma ingancin sa bai gaza wancan ba to hadisan gabaɗaya sai a kira su da mukhtalaful hadith shi malamai ke kira da mukhtalaful hadith ma'ana ba muhkami bane ghairul muhkam ne tunda shi muhkam dalala din sa a fili take baya buƙatar wani dogon nazari da sauransu to irin wannan yakan zo kadan wato a sashe wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga ga hadisi ya tabbata sannan an sake samun wani kuma shi ma ya tabbata amma ya ci karo da shi to abinda za a dubawa shine a idan yazan wani yafi wani karfi to sai a rinjayar da wanda yafi karfin wasu haka suka ce ayi amma idan ya zama karfin su daya wato wannan yadda yake da karfi wancan shi ma haka yake da karfi to sai ayi kokari a hada su abinda malamai ke kira da wato aljam'u bainal adilla a hada su gaba daya a tafi tare da su wanda shi yafi kyau ma shi yafi kyau sama da a ce dayan an shafe shi ko dayan an rajjaha dayan akan wani akwai hadisai da dama da malamai suke bada wato misali da su akwai hadisin Abu Huraira ko kuma mu ce hadisan sa guda biyu duka shi ya ruwaice su ma dukkanin su hadisai ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayan ya zo fi sahihi al-bukhari wa muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la adawa wala tiyarata wala hammata wala safar wala gula ko la gula wannan hadisi yana kore cewa babu ta'diya ma'ana mai wata illa ba zai yi a ce illarsa ta ketare shi ta zo ta shafi wani ba idan mutum na da kazuwa to dan ka zo ka yi mu'amala da shi ka yi mukhalada da shi sai kazuwar ta kama ka to ba za a ce wannan kazuwar taka ita ce ta taso daga gare ka ta zo ta same shi ba ko kana da wata cuta ta kwalara ko wani abu da sauransu irin cututtukan da ake cewa ana dauka to shi wannan hadisi abinda zahirin sa yake nuna kwata-kwata babu wannan babu ta'diya haka kuma ba champi ba hamma sunan abinda ne dabba ko tsuntsu wala safar haka kuma babu wani tasiri da safar yake da shi can zamanin jahiliya sukan yi canfi da safar cewa ai in ka kulla wani abu na alkhairi a cikin watan safar ba za ka ci nasara ba kasuwanci ne ko aure ne ko tafiya ne to sai annabi ya kore wannan haka wool ita ce fatalwa ita ba suna canfi da ita to sai aka saki samu wani hadisi kuma daga abi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari wa musnad al-Imam Ahmad Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa firra min al-majzumi firaraka min al-asad in ka ga mai ciwon kuturta Nabi ya ce to ka gudu irin gudun da kake yi in ka ga zaki me yasa saboda kar ka kusance shi ya laka maka ciwon kuturta ne to shine sai malamai suka ce kaga an samu ma'arada shi wancan ya kore adawa wannan kuma ya tabbatar da ita cewa yana yiwa wani ya dauki ciwo daga wani shi kuma wannan hadisin ya kore kuma dukkanin su tabbatattu ne yawa to sai malamai suka ce tunda sun inganta sai ai abin da ake kira da aljam'u aula min at-tarjih in amkana sai malamai suka hada su suka ce shi wancan hadisi na farko wato tasirin adawa din yake korewa a karan kanta ba tare da kudura ko ikon Allah ba saboda haka dan kana da ciwo to dan wani ya zo ko da ana dauka ciwon yayi mu'amala da kai ba zai iya laka maka wannan ciwon ba sai tare da kaddara Allah sai in Allah ya rubuta da ba ta rangani kamar yadda haka yana faruwa wannan ma yakan zo yayi mukhalada da bai ciwon kuturta din kuma bai kama ba saboda ni Allah bai kaddara ba kuma ciwon bai isa karan kansa ya zo ya samu wannan ba sai da hukuncin Allah shine abinda wancan hadisi ainihin yake korewa to kaga wannan ma nan an ka bashi sai zan babu cin kan shi kuma wannan da aka ce in kaga mai ciwon kuturta ka gudu shi kuma abinda ake nurar da kai saboda kada ka zo kai mukhalada da shi kuma ayi dare da kaddara da hukunci da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya laka maka wannan ciwo tunda kaddara gaibi ce baka cewa ni na dogara ga Allah ana mutawakkilun ala Allah a in Allah bai kaddara ba me zai same ni na to ya ga ma bai kaddara ba to ga kai ka gudu to wannan shine to su waɗanda ba su fahimci ilimi ba ko ba su zaura gaban malamai su yi karatu ba irin wannan fuska sai kaga suna sukan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaji suna cewa wannan yana nuni kan cewa ba maganar Annabi bace ya zai faɗi magana kuma a gefe ɗaya ya faɗi wata kuma su yi hannun riga wannan ya nuna kenan hadisi ƙarya ne kama ƴan Qur'aniyu saboda su kawai zahirin abin suke kallo ba sun zauna ne wajen ahalin abin ba a nuna musu a hadisi kaza ga ma'anarsa hadisi kaza ga abin da yake nuni a kansa kishisa duk wani hadisi ko su hadisai inda sun tabbata to koda kaga su ci karo da juna akwai amsar da malamai suka bada akai sai ka samu malami sai ya maka bayani ya abin yake Allah ta'ala ya sa mu dace to sai ce aula mun gan shi ko to in kuma ba zai yi a hada su ba wato wancan aljamu din ba zai yi ba zai yi a ce wato an hada su ba to shikenan sai a koba ga tarihi sai a koba ga tarihi shi da yace wasabatal mutaakhir fa huwa an-nasikh sai a kalli wanne ne yazo daga karshe wanne ne annabi ya fara fada wanne ne ya fada daga baya tunda zai yi wahala a ce lokaci ɗaya ya fade su zai yi matukar wahala to shine yace wal fa huwa an-nasikh to saboda haka wanda yazo daga karshe wanda annabi ya faɗa daga baya kenan to shi ake kira da an-nasikh ma'ana ya goge wancan da farko ya goge wancan wal akhar shi kuma ɗayan al-mansukh shi ake kira wanda aka shafe hukuncin sa eh wannan in ba zai yi a hadu bake a hada su bake eh dan akwai hadisan da ba sa haduwa kamar hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da na hana ku ziyartar makabarta amma yanzu ku ziyarta to kaga ba za su yi a hada su to sai aka kalle cewa wannan da aka da ba a ziyartar makabarta annabi ya hana umuman kowa da kowa amma daga baya sai annabi ya ce a dinga ziyartar makabarta tana tunatarwa wato lahira da sauransu mutum ya kare imani to sai malamai suka ce wannan na umanni na bada dama cewa a ziyarci makabarta ya goge wancan na hane yawwa to saboda haka shi na farko shi ake kira da al-mansukh wanda yazo daga baya shi kuma shi ake kira da an-nasikh shi ake kira da an-nasikh mai gogewa kenan yawwa to daga nan wannan shine mataki da malamai suke bi sai yace wa illa fatarjih in kuma duk waɗancan hanyoyin sun buwaya ba zai yi ayi aljam'u ba sannan kuma ba zai yi a ce ɗayan ya goge wani ba saboda an rasa tarihi misali to shine malai yace fatarjih to kawai sai a kalli wanne ne yafi ƙarfi sai a rinjayar da shi ashe kaga su masu cewa ayi tarjihi fuska kallo kuskure abu na farko aljam'u ake farawa idan ya gagara to sai a koma a babin nasu idan an-nasikh ya buwaya sai a koma babin me babin tarjihi to shi kuma tarjihi yana buƙatar dukkanin hanyoyin kowane hadisi sai ka yi ihada su sai ka tattara su gaba ɗaya kakaf to sai ka dora akan sikeli wanne ne hanyoyin su suka fi ƙarfi sai ka yi me sai ka rinjayar daga cikin hanyoyin da suke faɗa shine a samu ɗayan ya zo kila fi sahihai ɗayan shi kuma ya zo a wasu littattafai to zamowar hadisi al-imamu al-bukhari da muslim sun haɗu akan ruwaitar sa wannan yana ƙara masa miza yana ƙara masa ƙarfi akan wani wanda ba shi ba to wannan aiki ne na wato na su malamai ba aiki ne na ɗaliban ilimi ba dan yana buƙatar dole sai ka bi diddigi kai wacce al-itibar da aka ambata a baya kowanne ka bi hanyoyin sa kaga sai ka tara littattafan hadisi tili saboda in kai bincike ko bahasi wanda yake takaitacce akwai kusuri a ciki to yana yiwuwa kai kuskure sai ka rajjaha wanda kila shine marjuhi ai ta samu irin wannan matsala din hatta a magabata ba sai ce summal waqaf sai mataki na ƙarshe in an rasa shi ma tarjihi ya buwaya ka kasa gane wanne ne ya kamata ka rinjayar saboda kowane zaka ga hanyoyin nasa sai a hankali wato babu murajjihatu wanda zamu yi su cikin usulul fiqh alfiyatul usul akwai abinda ake kira da al-murajjihat wanda yan ka samu irin wannan in an zo tarjihi to su ake komawa zuwa gare su to in an rasa wannan summal waqaf ko sai ayi at-tawaqquf summa at-tawaqquf sannan ayi tawaqqufi a ce Allahu a'lam ma'ana at-tawaqquf shine ko wane ba za a aiki da shi ba sai a dangane a bar ma Allah ilimi in daga baya Allah yayi wani fatahi shikenan sai a dawo in fuskar tarjihi ta bayyana ko an-nasikh ko aljam'u to amma dai in ba wanda ta bayyana cikin su to shikenan sai a yi tawakkufi ma'ana duk hadisan sai a ajiye su ma'ana tawakkuf a saurari bayyanar wani abu nan gaba ba wai a ce hadisan ƙarya bane a dan jinkirta aiki da su da dabbaka su har zuwa wani dan lokaci kai kuma ka je kai ta bincike kila wata daya ko wata biyu ko rabin shekara ko shekara daya zuwa daga baya kila wani abu ya bayyana gare ka sai kai hukunci da shi to shine ma'ana at-tawakkuf abinda kake jira kana tsammanin wani abu zai zo maka zai bayyana nan gaba to wannan shine abinda wato malamai ke karshe dai sai kaga sun zo sun bada fatawa cewa kaza haram ne ko kaza halatu ne da makamantansu ba wai kawai da zaran ka samu hadisi kawai sai ka ce ai hukunci kaza bane dole sai an tsaya an bi hanyoyi bayuwa hadisin yana da at-ta'arud tunda mun karanta a cikin alfiyatul usuli ko wa shartu fi naqli sihhatu sanad min ghairi qadihin li shari'in min ghairi qadihin warat wa an yura muttadhiha ad-dalala fi hukmihi na fi bihi ijmala wa an yakuna mustamirra al-hukmi ko fi hukmihi na fi bihi ijmala wa an yakuna rajihan kaga shine na karshe jami'a ma aradahu yawwa to kaga wannan kenan saboda haka ba a hujja da dalili dole sai an tabbatar da cewa dukkan waɗanda suka yi mu'arada da shi to yafi su ƙarfi kaga an yi tarjihi kenan in ya zama ƙarfin su daya to kaga ba ka da dalili tunda yadda zaka kafa hujja da ɗayan haka shi ma wancan zai kafa hujja da wancan to tawa za a dauka kuma ƙarfin nasa bai gaza naka ba so aiki ne harkan malanta aiki ce so wannan kenan Allah ya sa mu dace to nan za mu kwana in mun dawo sai mu tashi summal mardudu ko summa al mardudu wato wanda za a jefar da shi to kiyaye waɗannan yana da matukar muhimmanci yawwa aljam'u bainal adilla summa an-nasxu summa at-tarjihu summa at-tawaqquf yawwa to wannan sune malamai ke bi in an samu at-ta'arud amma in babu ta'arud ba ka da bukata da waɗannan abubuwa shi yasa aka kira nassin al-muhkam saboda babu wanda ya ci karo da shi shi kuma wanda aka kira shi da al-mukhtalaf ko مختلف الحديث الله يسعده دايش سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته